Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau Talata 7 ga watan Yuni na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Kakakin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce shugaban kasar Hutu ya tafi birnin London jiya Litinin ba jinya ba. Hukumomin kasar Turkiya sun tabbatar da mutuwar mutane 11 waɗansu 36 kuma suka ji raunuka sakamakon wata fashewa da ta auku a Istanbul yau da safe. Kana bakin jam'iyyun Republican da na Democrat ya zo daya wajen kushewa Donald Trump da ake kyautata zaton zai zama dan takarar jam'iyyar Republican sabili da kalamansa kan asalin alƙalin da ke kula da ƙarar da aka shigar kan jami'ar Trump.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta ware kwanaki 3 don makoki da juyayin waɗanda suka rasa rayukansu a harin garin Boso. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan waɗanda suka maido da dukiyar Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan bankaɗo da wasu ma'aikatan bogin ƙananan hukumomi da gwamnatin jihar Adamawa ta yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jibrau ta shirya za ta kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Kakakin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tafiyar da shugaban kasar ya yi zuwa London jiya Litinin ba ta da nasaba da rashin lafiya, a maimakon haka Hutu ya tafi. Femi Adesina, wani babban mashawarcin shugaban kasar kan harkokin sadarwa, ya ce shugaba Buhari zai amfani da hutun wajen duba lafiyarsa da kuma bincika wani matsanancin ciwon kunne da yake fama da shi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na kasashen renon Ingila ya bayyana takaicin kan tafiyar kwana 10 da shugaban kasar ya yi zuwa Ingila da cewa cin fuska ne ga ƙwararru da kuma ƙimar kasar. Likita Osahon Enabulele ya ce Najeriya tana kashe kimanin dala miliyan 100,000 kan jinya a kasashen waje, musamman kan 'yan siyasa da kuma masu rike mukaman gwamnati da mataimakansu da ke masa rakiya. Ya ce shugaba Buhari ya yi watsi da damar da yake da ita ta sauya lamari wajen yin jinya a Najeriya. Sai dai kakakin shugaban kasar Adesina ya ce waɗansu likitoci biyu sun duba lafiyar shugaba Buhari kafin suka shawarce shi ya je ƙwararru su sake duba lafiyarsa yayin tafiyar da ya yi a London. Likita Osan Onabulele ya ce shugaba Buhari zai kara wa likitocin kasar karfin gwiwa idan aka yi jinyarsu a gida, inda ake da ƙwararru da suka iya buga kirji da takwarorinsu na kasashen duniya ko ma su fi su ƙwarewa. Adesina dai ya ce shugaba Buhari yana da ƙwarin gwiwa kan ƙwarewar likitocin na Najeriya.
Mutane 11 da suka hada da jami'an 'yan sanda 7 suka mutu, waɗansu 36 kuma suka ji raunuka sakamakon wata fashewa da ta auku a Istanbul yau Talata da safe lokacin da ake samun hada-hada harkokin sufuri. An tura motocin jinyar gaggawa a lardin Vesnitsila da ke tsakiyar birnin kusa da jami'a Istanbul, inda kuma 'yan yawon bude ido suke yawan ziyarta. Bayan ziyarar da ya kai ga waɗanda suka ji raunuka da ake jinya a asibitin Hasaki, shugaban ƙasar Turkiya Recep Erdogan ya ce ƙasar za ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci har zuwa ƙarshe. Fashewar da ta auku a rana ta biyu da fara azumin Ramadan ita ce ta baya-bayan nan a jerin hare-haren da aka kai a Istanbul da Ankara a bana, sai dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin karan a nan da nan.
Tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da za a tsaya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu. Ba za a sanar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Democrat ba sai lokacin babban taron jam'iyyar da za a gudanar watan gobe. Sai dai ta samu wakilai 2,383 da take bukata na kada ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders. John Hudak, mataimakin daraktan cibiyar kula da harkokin mu'amala da jama'a na makaranta Brookings, ya shaida wa murya Amurka cewa ba a maida hankali kan muhimmancin nasarar da ta samu sabili da wato ba a maida hankali kan muhimmancin nasarar da ta samu sabili da Clinton ta riga ta yi fice kuma an nuna mata goyen baya tun lokacin da ta shiga takara. Yace abin mamaki ne a wannan lokacin na tarihi inda mace ta zama yar takarar jam'iyya karan farko amma ake ganin shi kamar abin da aka sa ran zai faru kawai. Yace duk da haka ina gani za ta ƙara bayyana kowace irin yar takara ce ita da kuma tarihin da ta yi yayin da ta shiga yakin neman zaɓe ga dangadan. Clinton ta yi taka tsantsan jiya Litinin da dare da cewa duk da yake rahotannin kafofin yada labarai suna nuni da cewa ta samu galaba. Har yanzu akwai jihohi shida da ake gudanar da zaɓe yau Talata, tana kuma yaƙi tukuru domin ganin ta lashe dukan kuri'un. Kakakin Sandal Mike Briggs ya fitar da sanarwa cewa kafofin sadarwa suna riga malam masallaci wajen tsaye da Clinton. Yace tana kirarin samun rinjaye ne kawai idan aka kirga wakilai da suke goyon bayanta a halin yanzu da za su iya canza ra'ayinsu kafin lokacin babban taron jam'iyyar na ƙasa. Sanders ya ci alwashin ci gaba da yakin neman zaɓe har izuwa ƙarshe wani abin da Hudak ya ce hanya ce ta ci gaba da tsima magoya bayansa har zuwa lokacin da zai janye.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma a wani yunkuri na ba sabon ba na magana da yawu ɗaya ba tare da nuna bambancin jam'iyya ba a shekarar zaɓe. Jam'iyyar Republican da Democrat baki ɗaya sun kushewa wanda ake kyautata zaton zai zama ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump, sabili da kalamansa a kan asalin alƙalin da ke kula da ƙarar da aka shigar kan jam'iyyar kan jama'a Trump. Mambobin jam'iyyun biyu sun caccaki hamshakin ɗan kasuwa sabili da kalamansa da suka ce nuna wariyar launin fata ne. Trump ya ce yana jin alƙalin kotun lardin Gonzalo Curiel sabili da shi ɗan asalin ƙasar Mexico ne. Ba zai yi adalci ba a ƙarar da aka shigar, wadda aka ce wadda ake zargin Trump da damfara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar keɓe kwanaki uku na zaman makoki daga yau Talata domin nuna juyayi akan mutuwar sojojinta da ƙungiyar Boko Haram ta hallaka a lokacin da suka fafata ranar Juma'a da ta gabata a garin Boso da ke yankin Difa. Haka kuma wasu da dama su ma sun jikkata a wannan harin. Ga rahoton Sulemin Munabarma.
Le bilan actualisé de l'attaque est de 26 morts côté ami dont 24 soldats nigériens.
Sanarwar gwamnatin ta Niger na cewa sakamakon kafsawar su da Boko Haram sojoji 26 ne suka rasu, bi daga cikin su na tarayyar Nigeria, sannan wasu soja 111 suka ji rauni da farar hula daya wacce aka bayyana cewa mace ce, yayin da sojojin na Niger suka kashe yan ta'adda kimanin 55 hada da jikkata wasu dimbi, inji sanarwar. Tun bayan harin na ranar Juma'ar da ta gabata aka shiga cikin halin rudani, inda ake samun sanarwoyi masu karo da juna tsakanin jami'an hukumar yankin na Difa, yayin da gwamnatin jihar ke cewa sojan Nijar ke da iko da garin Boso. Shi kuwa magajin garin na Boso na cewa hatta jami'an tsaro sun fice daga garin. Dalili kenan da gwamnatin ta Nijar a sanarwarta ta musantar da wannan labari, tana mai cewa tsari ne na wasu mutanen da ta kira masu manufa daya da wannan kungiya. Wannan yasa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam nuna damuwa da wannan hali da aka shiga. Malam Lawali Abubakar shine shugaban kungiyar Ovil.
Abu an dauke shi karaman magana ce, ana sa san rai sosai cikin abubuwan da ake na yaƙi da Boko Haram. Yaƙi da Boko Haram yaƙi ne da ya kamata a yi ba sai an yi magana ba. A yi shi a kwanci hankali, a natsuwa, a ba su makaman yaƙi, a sa musu ido, insha Allah za su ci nasara bisa kan 'yan Boko Haram.
Majalisar Ministocin a zamanta na jiya ta bayyana keɓe kwanaki uku na zaman makoki daga yau Talata domin nuna juyayi da asarar rayukan da harin na Boko Haram ya haifar. Sai dai 'yan ƙasar ta Nijar na ganin wannan ba shi ba ne matakin warware matsalar tsaro a yankin Difa.
Zaman makoki kaɗai bai isa ba. Ya kamata dai wuraman yanda dai su kan kansu sojojin suka yi bukata a basu kan aiki wanda ya kamata. Wuraman gwamnati dai wuraman ya maida hankali, ba yawan cewa ana yi ba, a maida hankali wanda yake kowa zai gani kuma zai tabbatar da ana yi.
Wannan dai da gwamnati ya yi ma bai kamata, bai ba ne ma samu. Ya kamata abun tun an yi shi ne kowa ya ji shi. ba ana boye-boye abun ya kamata an yi abu a wadi kowa ya ji. Amma don wanka yana can daji ba ka ji labarin shi kawai dai a zuwa dai ana ce mai a lahiya launi a sha ana na ana yi mun banna.
To abin da Nijar da gwamnati ta ɗauka bisa wanga abu gaskiya ya yi daidai don saboda 'yan ƙasa ne sai dai mu fata Allah ya ƙara tsarewa.
A ci gaba da neman bakin zaren warware wannan matsala da aka faɗa a yankin gabashin ƙasar ta Nijar, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kai ziyara a yau Talata a ƙasar Chadi, yayin da wasu rahotanni ke cewa askaran Boko Haram sun kai hari gidan yarin Kanamma ta Najeriya jiya da daddare. Abinda ya firgita jama'ar ƙauyukan da ke kewayen wannan gari suna tserewa zuwa Maine Sorowa ta ƙasar Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Biyo bayan jimlar kudaden da gwamnatin Najeriya ta ce ta kwato daga hannun waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar ƙasar, ba a yi ƙarin bayani a kan shin maganar ta ƙare kenan ko ku za a tuhume su. Wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗa mana rahoto.
Dama dai ba ambaci sunayen mutanen ba, don abin da fadar shugaban ƙasa ta ce bin ƙa'idar shari'a ko kuwa shawarin ɓoye sunayen daga masana shari'a. Madugun waɗanda aka fi sani an bankaɗo kuɗaɗe da dama ta hanyar ofishinsa a kanar Sambo da Suki har yanzu yana hannun jami'an tsaro. Hakanan shi ma tsohon babban hafsan rundunonin sojan Najeriya Alex Bade, wanda tabbas an buga hatimin hukumar EFCC a wani gidansa da ke Abuja da ke nuna ƙwaci gidan ko gidajen. Abin da ba za a ɗaurar ba shi ne rahoton da gwamnatin ta fitar na nuna sharar fage ne kafin ci gaba da bincike da jiran dawo da wasu kuɗaɗe daga ƙetare. Menene dokar Najeriya ta tanada kan irin wannan yanayi? Ma'ana magana ta ƙare ne ko ko a iya ci gaba da shari'a? Ga lauya mai zaman kansa Abuja Imran Adam.
In muka duba sashi na 175 sashi na 1, dokar ta ce shugaban ƙasa na da dama duk wani mutum da aka kama shi da laifi da wata doka ta ƙasa. National Assembly ne suka yi wannan doka ko kuma already dama akwai dokar. Shugaban ƙasa na daman da zai iya sakin shi. Na biyu, sakin nan nashi ba zai zama haka nan ba sai bayan ya tuntubi banda ake kira da su Council of States. Council of States kamar shine majalisar ƙasa kenan. Majalisar ƙasa ba ta tarayya ba kuma ta sanatoci ba, majalisar ƙasa da ta hada da gwamnati da tsofaffin shugabannin ƙasa. Kaga doka ta bada daman cewa duk wanda ya dawo da wannan abu din shugaban ƙasa zai iya cewa to daga nan kuma an yafe masa. Ko kuma a'a, za a iya dubawa tunda yanzu ya bada hadin kai wurin dawo da wannan abin da ya sata, to za a iya rage masa wannan kokobar. Maimakon da a ce in yi shekara 15 ne sai shugaban ƙasa ya ce to tunda ya dawo da shi bari a zauna da Council of States a ce to maimakon shekara 15 yanzu an mai da shi shekara 5.
Na dauki ra'ayin mutane kan ya suke son gani ne shin magana ta mutu ko dai a ci gaba da shari'a bayan dawo da kudaden.
Sunana Awwal Muhammad Abdulkadir Albarudi. In dai sun dawo da kudin gwara kawai a yafe musu saboda cunkoson da za a iya samu a kotunan mu, sannan kuma za a yi daure-daure da yawa. Don haka ina ganin kawai in dai har za su dawo da kudin nan lami lafiya, to ya kamata a yafe musu saboda a encouraging kuma a karfafawa masu irin wannan halin na su dawo da kudin gwiwa. Don wani zai ga cewa in har za a daure shi kuma zai dawo da kudin, to gwara yayi kasada kawai a daure shi din in ya so ya fito ya more kudin.
Yaushe kike jin zai fito? Kasan irin tsawon daurin da za a yi masa?
Amma akwai abin da su 'yan siyasa suke tunani shine gwamnatin nan za ta iya kawuwa ta hanyoyi daban-daban kuma wani yazo zai iya musu afuwa.
Sunana Idris Bilal Abu Khalifa, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Abun takaici ne mutum ya dauki kudin gwamnati maƙudan kuɗaɗe wai a ce ya dawo a ɓoye a kuma rufa masa asiri. Akan me za a rufa masa asiri? Bai kamata gwamnati ta rufa masa asiri ba, yadda in dai ɓarawon Hansard ba za a rufa masa asiri ba, wannan ma bai kamata a rufa masa asiri ba, shine ma abun tozartawa fiye da ɓarawon Hansard.
Sai za a jira a ga yadda shari'a za ta kaya ga waɗanda ke hannu a yanzu kuma an kwato sashin ko akasarin abinda suka wawure, amma ba shakka akwai waɗanda kuma suka dawo da kuɗin a asirce da yanzu suke zaune a gidajensu. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi, daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Gwamnatin jihar Adamawa ta bankaɗo wasu ma'aikatan boge na ƙananan hukumomi sama da 12,000 bayan da gwamnatin jihar ta fara wani bincike kusan shekara ɗaya kenan. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
Wannan salarin da muka biya da zamu biya wannan wanda muka biya yanzu zance kenan ko yau da gobe kowa zai samu kudinsa. Ai mun riga mun yi kuti an yi bincike akwai ghost workers mun samu wajen 12,000 irin wanda kake fara masu kunci a gida din da wanda ma yara kan kanana aka sa sunayen su duk wannan mun tattace daga wata biyu da za a sake biyan nan ba za a biya wayannan ba.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ke bayani game da ma'aikatan boge da aka bankaɗo a jihar. watanni 11 da suka gabata ne gwamnatin jihar Adamawa ta kafa kwamitoci guda biyu domin binciken ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar. Binciken da koyi bankadon ma'aikatan bogi kusan 12,609. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labaran jihar yace abin mamaki ne wasu abubuwan da kwamitocin suka bankado.
Yayin da suke mika wannan rahoto suka nuna mana cewa lallai alal hakika an samu badakala da yawa. Ana tsammanin ma'aikata 58,000 da ɗan kai, amma aka samu wajen 12,012 ma'aikata ne walau na bugi ko kuma dai har yanzu ba a samu wani bayani ba. Wajen ma'aikata 5,000 da wani abu aka ce ma ba a ma san ba a gansu ba. Akwai kuma wayanda suke ce suna da hujjoji, aka ce to gwamna ya ce a basu wata biyu a bincika a gani in hujjojinsu za a iya karɓa, za a karɓi hujjojinsu a maida sunayensu. To amma a cikin bincike da wannan kwamiti ta yi, akwai inda aka samu an ɗauki nas mai shekara 9, akwai ma inda aka ɗauki malami mai shekara 3. To ka san dai shekara 3 da aihuwa, amma akwai sunansa a Bauchi, shi malami ne kuma yayi shekaru da yawa yana aiki. Wato idan ka dauki shekarun da na aihuwa da shekarun da yayi aiki, sai ka danganta da cewa a lokacin da aka dauke shi aiki shekaransa 3 ne. Haka kuma nas din nan an duba shekarun da aka ce an dauke ta aiki da shekarun da ta yi aiki da shekarun ta na aihuwa, idan ka kiyasta sai ka ga wato a lokacin da ta shiga aiki nan da shekaranta 9. To ya mutun zai ya karanta nas har ya samu wannan takardar shaida a shekara 9? Don haka akwai ire-iren wayannan, akwai kuma wasu sun Allah ya musu rasuwa, akwai wasu sun yi ritaya, akwai wani ma shekarunsa ya wuce na ritaya amma har yanzu yana cikin Bauchi ana biyansa albashi.
Ba tinyo bane dai kungiyar kwadago a jihar ke makokawa game da abin da ta kira shakulatin bangaro da halin da ma'aikatan jihar ke fama da shi. Batun da ko shugaban kungiyar kwadago a jihar Comrade Dauda Maina ke ma cewa za su sa ido domin ganin yadda za ta kaya game da wannan dambarwa ma'aikatan bogi.
Aikin kwamiti bai da nasaba da rashin albashin da aka yi na dan watanni 2-3 da muke magana yanzu, kusan mu ce watanni 4, musamman wanda ya shafi ƙananan hukumomi da kuma malaman firamare, sannan likitocin ƙananan hukumomi kuma na kejin wata na 5. To korafin mu a nan mu shi ne rashin biyan albashin na gaskiya ya tare mana da hankali, domin muna kalubalantar gwamnatin jiha da ta yi gaggawa ta samu a biya ma'aikatan ƙananan hukumomi.
Shugaban kungiyar kwadagon jihar Adamawa kenan Comrade Dauda Maina, kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya, yayin da kuma ma'aikata ma ke ci gaba da kokawa game da matsalar rashin albashi. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga nasihar watan Ramadan daga Malam Shehu Usman Muhammad.
Sunana Shehu Usman Muhammad. Ita zina musiba ce wadda duk al'ummar da ta afka ciki to shikenan ta lalace ta shiga uku, kuma ba ta dawowa cikin hayyacinta sai ta tuba ta daina. Shi yasa kira ne ga maza da mata wadda suka san suna zaluntan kawunansu, suna zaluntan wannan al'umma, suna wannan mugun aiki, da su tuba ga Allah madaukakin sarki su taimakawa wannan al'umma su daina wannan aiki don Allah ya ji kanmu. Tarihin duniya ya nuna duk al'ummar da take zina Allah ba ruwan shi da ita, duk al'ummar da take zina Allah kyale take a hannun abokan gabanta su yi raga-raga su yi yadda suka ga dama da ita. Irin dai halin da muke ciki yanzu, Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa ya sanya tausayi na ɗa a cikin mahaifar mata. Wannan tausayi yakan zama tare da mata matukar ba ta yi zina ba, amma da zaran ta yi zina shikenan sai wannan tausayi ya ɓace, sai zan duk ƴaƴan da za ta haifa ba mai tausayinta, ba mai nuna cewa ita mahaifiyarsa ce, babu wani alama na cewa wannan uwarsa ce, ba ma maganan wai ya ga ana cutar da ita ya hana ba, shi ma kanta sai ya zama mai cutar da ita a cikin rayuwa. Kaga ta cutar da kanta, Allah ya kiyaye. Da haka mu yi kokari mu tubar wa Allah madaukakin sarki. Ba kowa ne yake zina ba a cikin mutane, amma waɗanda suke suna cutar da wanda ba sa yi, domin idan musifar ta zo ba ta tsayawa kan masu yi. Damin Allah madaukakin sarki ya ja mana kunne ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba ta tsayawa kan waɗanda suka yi zalunci shi su kadai. Da haka a tuba a bari, Allah kuma ya shirye da Allah ya kiyaye.
sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 11:20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata kwana na biyu da fara azumin watan Ramadan da fatan Allah ya karbi ibadar mu ya kuma sa mu dace amin. Professor Babagana Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga dan adam a jami'ar Maiduguri dake jihar Borno yana kira ga jama'a su rage dogaro da kayan abincin kasashen waje. To amma ya fara ne da bayyana yadda shirin gwamnatin kasar Niger na dan Niger ya ci da dan Niger ya bashi sha'awa.
Ina son gwamnatin Nigeria ta ari wannan abin ci yadda dan Niger da dan Niger sannan ya zamana ci yadda dan Nigeria da dan Nigeria shine abin da aka fara. Kuma da Allah da Annabi ina roko jama'a a daina irin abin kasashen waje din nan da yawa complex na waje. Kombif na waje, saidin na waje, madara da sauransu na hajiya shi ne abin da ya mai da kasan nan baya. Kaza yanzu kaji hajiya a ce ana sa kaji cikin Nigeria. Tumatir hajiya ana importing tumatir into Nigeria. Kuma wani abin mamaki, toothpick. Bayan mun ci kajin waje sai kuma mu samu toothpick na waje mu ciccire naman da bannan da toothpick din nan da sauransu kina dariya ba abin dariya ba ne hajjia. Amma a wannan taron da muka yi aka ce 2016 din da muke ciki din nan December duk wani yanayin tumatiri wanda zai shigo Nigeria za a fasa an daina. A 2017 duk wani shinkafan da zai shiga Nigeria December an fasa. A 2018 duk wani alkama da wanda zai abin da ya kama da alkama zai shiga wannan yanzu wannan policy ne wanda shi President Muhammadu Buhari an tabbatar akan cewa an fada kowa yaji.
Professor ba dariya nake ba saboda a jamhuriyar Niger ma in nayi hira da masana irin ku suma irin matsalolin da suke lissafawa kenan hatta tsinken sakacin hakori sai an shigo da shi daga kasar waje.
Muna da yanayin abin da ya faru irin da kamar abin da ake cewa preference mutane irin ya zama kamar abin ado abin kwalliya a ganka da irin abincin waje a ganka da komai na waje haka abin yazo. Amma to abin mamaki har yanzu ba mu ga fura na waje ba da wannan da geron da muke shukawa da shi ake fura da nonon kuma kowa yana shan fura da nono din nan
sai kenan.
Na biyu Brabusco, mu har yanzu da geranmu da shinkafanmu muke har yanzu Brabusco da muka sani. So idan abin da muke so mu faɗa shi ne, su menene abubuwan da ake saka? Mu fara da kayan gwari, tumatiri, alaiho, kabeji, lettuce da sauransu duk ake saka. Wallahi yanzu idan aka ce a gwamnan Plateau yanzu muna neman kai mana kabeji yanayi kaza, duk manoman ka saka su, hajiya zai yiwu. Sai menene na biyu kuma kayan sha. Mun yi kiyasin abin nan 2015 shekaran da ya shige kenan. An ce 'yan Nigeria miliyan 180 sun sha juice lita miliyan 500 cikin shekara daya. A cikin lita miliyan 500 din nan hajiya kusan 100 ba daya. 99% duka daga kasan waje aka shigo da su. Kuma yau idan kika zagaya mangoro ko ta ina a Kaduna ta nosu koto Zamfara Maiduguri ko ta ina lemo ko ta ina ki je wajajen Benue din nan matsalan mu shine mun zagaya kasan nan babu company wanda zai sarrafa wayannan abubuwan na gwamnati kwaya daya a Nigeria duka hajiya. Yanzu Allah ya taimaki yan Kano Alhaji Ali ko Dangote ya shigo an fara kamfanin tumatiri duk manoman Kano ta wajajen Kura Ciromawa dinnan duk tumatirin da ka noma Dangote zai saye shi. Allah ya musu abin da me yake faɗa da ran dogo ko menene ya ce kin gare
Allah musu da dan dogo
sai kenan daga cikin state 35 kamar mu babu da Ali ko Dangote to sai kaka hajiya
Ali ko Dangote shi zai shigo nan Maiduguri ma ya kafa kamfani tunda duka arewa ne.
Yanzu gwamnan Kaduna Nasiru Erofai an yi foundation na kamfanin kaji wanda shine mafi girma a duka West Africa kasashen ECOWAS din nan kenan. An buɗe a Kaduna. kamfanin Olam ne tare da shi gwamnatin Kaduna aka shigo aka yi wannan abin, za a fara noman kaji da kuma kwai wanda ba irinsa duka a kasashen Sediyawo ko kuma ECOWAS. Wannan abin da daɗi idan ma aka ce masaran da mutanen Saminaka da Zaria da ko'ina za su shuka da shi, za a sarrafa a yi abincin kaji. Kinde san manoma sun tashi.
Yawa Professor, ganin irin wannan albarkatu da kalissawa da irin wannan faɗin ƙasar noma a Najeriya, me ke hana a noma abinda za a iya ci a Najeriya har ya wadata a sayar a wasu ƙasashen waje?
Abu guda biyu ne Hajiya. Na ɗaya, muna son shugabanni su mayar da hankali akan noma. Kawai. Na ɗaya kenan.
Idan Allah ya kai mu rana ya tayo, Professor Baba Gani Abba Gambo zai hwadada wannan bayani da ya fara yi a yau. Yanzu a madadin shi da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya, sai an jima kadan mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.
A gaida Halima Jumrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Yanzu an fara da saƙon Salisu Sa'idu Daurani na taya musulmin duniya murnar fara azumin watan Ramadan da fatan Allah ya ba mu alherin da ke cikinsa da kuma fatan masu hannu da shuni za su taimakawa masu ƙaramin ƙarfi domin samun sauƙin rayuwa. Assalamu alaikum VOA. Muna taya al'umman musulmi murnar zagayowar watan Ramadan. Allah ya amshi ibadunmu. Da ƙarshe muna fatan alheri ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na tafiyarsa zuwa ƙasar Ingila domin neman magani. Sako daga Safiyanu Zangon Daura da Mansur na Awawu Zangon Daura. Shima Ilyasu Muhammad Tungan Bako cewa yi Allah ya sa jama'ar Najeriya mu yi amfani da wannan dama na wata mai alfarma wajen yi wa ƙasarmu Najeriya addu'ar samun kwanciyar hankali, zaman lafiya da haɓakar arziki.
To madalla, kafin mu shirye wato kafin mu rufe shirin namu na yanzu, ga takaitattun labaran duniya. To Maryam, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce wato kakakinsa ya ce tafiyar da shugaban kasar ya yi zuwa London jiya Litinin ba ta da nasaba da rashin lafiya, a maimakon haka hutu ne ya tafi. Femi Adesina, wani babban mashawarcin shugaban kasar kan harkokin sadarwa, ya ce shugaba Buhari zai amfani da hutu wajen duba lafiyarsa da kuma bincika wani matsanancin ciwon kunne da yake fama da shi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na kasashen renon Ingila ya bayyana takaici kan tafiyar kwana goma da shugaban ƙasar ya yi zuwa Ingila da cewa cin fuska ne da kuma ga ƙwarewa da kuma ƙimar ƙasar. Mutane 11 da suka hada da jami'an 'yan sanda 7 suka mutu, waɗansu 36 kuma suka ji raunuka sakamakon wata fashewa da ta auku a Istanbul yau Talata da safe lokacin da ake samun hada-hadar harkokin sufuri. An tura motocin jinya gaggawa a lardin da ke tsakiyar birnin kusa da jami'ar Istanbul. Masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani ya kamata a inganta fannin kiwon lafiyar Najeriya don sauwaƙe ma masu fita ƙasashen ƙetare neman magani. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Chang. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.